ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو أشرن دشيدة جوات رمضان شكرا تدقوا إياه لدري هدو دا 47 هجرية واندي داشي دا شا بير جوات أكو شكرا تدقوا بيو da 26 miladiya. Za mu daura kan inda muka tsaya a karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratul Ahzab, wanda idan yan uwa sun iya tunawa a jiya mun tsaya ne a aya ta 56, yau za mu daura aya ta 57 insha Allah. Kuma yau shi ne ran da rufe wannan karatun tafsiri mai girma a wannan shekara, sai kuma Allah ya kai shekara mai zuwa. Allah ya magana shi inda labi mai inna Allah wa rasuluhu.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
الله مدوكتين سلكي ياي بياني دنگني دا حكمشي ميسانني جوادن دا سكي تشوتد دا الله سكي تشوتد دا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يسيئون إلى رسول الله بأي لون من ألوان الإساءة. دهك الله يفعل ده آية شوى ودن ده سكي تشتد الله سكي تشتد من زن الله صلى الله عليه وسلم لعنهم الله. الله يتيني موسى البركة، الله يالا أنشيسوا الدنيا، الله كما يالا أنشيسوا الآخرة، سنة يا تانا دموسوا أذابا تولا كنشي. Malamai suka ce abin da ake nufi da cutar da Allah, da cutar da manzon Allah, shine aikata abin da Allah zai yi fushi da kai. Cutar da Allah, cutar da annabi, shine aikata abin da Allah baya so na kafirci da fasikanci da kuma dukkan nau'in sa. Yawanci mutane idan aka ce innal ladina yu'minuna Allah wa rasuluhu, masu cutar da Allah da manzansa, sai su dauka sai mai aikata wancan babban laifin shine kadai zai shiga. Ayi nau'un min anwa'in isa'ati ila Allah wa ila rasulullah, rasulillah yu'addu min idha'i Allah wa idha'i rasulillah. Duk wani nau'i na batawa Allah ko cutarwa ga Allah da annabinsa, kowane nau'i ana daukan sa laifi ne kuma kuskure ne. Wani zai ce to ya za a yi Allah da girmansa da daukakarsa a ce za a cutar da shi? Ba cutarwa wanda za a yi masa illa ko ya masa rauni ba dan tabaraka ta'ala amma abin da ake nufi da kuma yi magana akai daga cikin cutar da Allah da cutar da annabin sa akwai irin abin da yahudawa suke ta faɗa cewa uzairu dan Allah ne wa qalatul yahudu uzairu ibn Allah daga cikin cutar da Allah da annabin sa akwai abin da nasara suka faɗa wa qalatul nasara al-masih ibn Allah ɗan kirista suka ce yesu al-masih dan Allah ne wannan cutar da Allah ne cutar da annabi ne kuma ƙarya ne sannan yahudawa ma suka ce uzairu dan Allah ne shi ma nan cutar da Allah ne da annabin sa kuma ƙarya ne kenan kamar yadda kirista suka yi da'awar yesu al-masih cewa dan Allah ne yahudawa alaihim la'inullah su ma sun ce uzairu dan Allah ne kamar yadda dukkan kafirai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suke ta gaya manzo Allah cewa kahin manzo Allah boka ne sahir manzo Allah matsafi ne majnun mawakaci ne ko kuma sha'ir mawaki ne duk wannan yana cikin idza ur-rasul cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka anan abin da ake nufi a wannan aya shine bawa wato martaba ta annabi kariya da kuma nuna wa mutane cewa saba wa annabi babban abu ne laifi ne wanda Allah baya so kuma yin haka yakan kai mutum Allah ya tsine masa albarka shi yasa ma Allah ya ce la'anallahu kuma la'anaka labiyu Allah ya tsine masa albarka a duniya kuma Allah ya tsine masa albarka a lahira dan haka mutane ya kamata su yi kokari su kiyaye lalle Allah baya son ayi abinda za a shiga wuta kuma baya son abinda bawa zai Allah ya tsine masa shine irtikabu ma la yarda Allah mutum ya aikata abinda Allah baya so min kufrin aw shirkin aw fusukin aw isyan ko kafirci ko shirka ko fasikanci ko sabar Allah idan an ce la'anahum Allah fi dunya wal akhirah ana nahum allana shine at-tard wal ib'ad wa rahmatillah akwai mutum shine a watsar da shi a ce babu shi ba rahmar Allah duk wanda aka ce Allah ya tsine masa to babu shi ba samun rahmar Allah babu shi ba samun jin gayin Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan sun aikata wato laifi mai girman da an haramta musu rahmar Ubangiji da jin ƙayinsa sannan kuma ya musu tanadi mummunan tanadi shine na azabun muhina wato azabun yuhinuhum wa yaj'aluhum ala muhallil ihtiqari wal istira min ghairihim azaba ta wulakanci azaba ta tozarta wanda duk wanda ya gansu zai gansu a wulakanci a kiyama a tozarci a kiyama wannan wa'idi ne kuma jan kunne ne ga wanda suke cutar da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wallazi yuzuna almu'minina wal mu'minat bi ghairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismun mubina haka ba su cutar da mu'minai ma maza da mu'minai mata su ma din Allah ya tsoratar akan abin da suke aikatawa lalle laifi ne wanda yake babba dan haka ran uwana wannan aya Allah yana jan kunne dangane da wannan mummunan laifi da saba Allah tabaraka ta'ala ta hanyar cutar da shi akwai hadisin kursi da Allah yake cewa yu'zini ibn adam yu'zini ibn adam yu'zini ibn adam dan adam yana cutar da ni yusubbu dahra wa ala dahr yana zagin zamani ni kuma ni ne zamani da yace uqallibu layla wa nahara ni nake juya daren zamani ni nake juya ranar zamani dan haka laifi ne zagin zamani abin da ya faru a lokacin jahiliya ne suka kasance sai su rika cewa ya khaibatul dahr ya tabewar wannan shekara ya tabewar wannan lokaci ya tabewar wannan zamani saboda ya zo mana da kaza ya zo mana da fari ya zo mana da talauci ya zo mana da bukata ya zo mana abuwa da sauransu sai su rika danganta matsaloli da suka samu a wannan shekara izuwa ga zamani ba wai izuwa ga Allah ba su meda zamanin kamar shine yake zuwa da wannan abin din wazahiru al'amarin kun ba haka bane babu abunda yake faruwa a duniya sai da izinin Allah sai da amintuwar Allah sai da yardar Allah tabaraka wa ta'ala dan haka ya koyan kwana wannan aya gamammiya ce tana magana akan dukkan wanda ya zagi Allah ya cutar da Allah ya zagi manzon Allah shi ma ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka wanda ya bi Allah ya bi annabi man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda ya bi Allah ko ya bi manzon Allah haƙiƙa yayi wa Allah da walladina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu
akranta والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
شيني الله يشكي لتشيوا ولن نسكي تشتد مؤمني ماذا da kuma cutar da mu'minai mata to su ma waɗannan sun dauki ƙarya da kuma laifi mabayyane anan abinda ake nufi wato albahtul bayyin shine mutum ya hakaito ko ya faɗi wata magana wanda ba haka bane kamar ƙarya akan mu'mini ko sharri akan mu'mini mu'mina ko kage abinda ba su yi ba mutum ya ce sun yi kamar misali mutum ya yi wa mumina kagen zina ko kagen fasikanci wannan laifi ne ba karamin laifi ba ko na aibantawa saboda wanda ya yi imani da Allah ya kusanci Ubangiji tabaraka wa ta'ala to bai kamata ake danganta masa irin wannan munanan abubuwa ba dan kada a bata sunansa ga wajen fasikai ko kafirai su ki su yadda ko su koyi da irin halinsa sai kaje ana chakaya ba da Allah ƙarya suke usadan banza ai su ne ma mazinata wal iyazu billah wannan yana cikin irin wanda ayoyin yake suke magana akan su waɗanda suke kirkirar ƙarya da sharri da kuma cutarwa ga mu'minai maza da kuma mu'minai mata daga cikin su akwai ar-rafida malamai suka ce ibnu kasir ya ce akwai ar-rafida alladina yantaqisuna as-sahaba wa yu'ibunahum bima qad bara'ahum Allah min in shi'a rafida masu shauye sahabbai masu zagin sahabbai masu bata sahabbai masu dangantawa sahabbai abinda Allah ya riga ya kubutar da su ya wanke su abinda ba su yi ba su zo suna danganta musu suna ainihin wato yasifuna hum bin nafsi suna sifanta su da tawaya suna sifanta su da aibu irin abinda yake ba su aikata ba wannan da cutar da mu'minai ne maza da mu'minai mata dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya riga yayi bayani ya yadda da sahabbai ya aminta da su mazan su da matan su kuma al-muhajiruna wal ansar din su gaba daya yayi be su amma ibn kasir yace wa haula il jahlatu al aghbiya yasubunahum wa yantaqisunahum wa yadhkuruna anhum ma lam yakunu ko ma lam yakun wala fa'aluhu abadan suna tauye su suna bata su suna zagin su suna tagaggaya musu su maganganu irin abin da ba su taba aikatawa ba ko ba san shi ba har abada yace fa hum fil haqiqati wato munkusu alqulub mutane ne waɗanda suke Allah ya juyar da zukatan su wato yazmunal mamduhina ibnu kasir yace suna sukan waɗanda Allah ya riga ya yi su wayamdahuna al-mazmumina suna kuma yaban waɗanda suke abin zargi abin suka dan haka laifi ne mutum ya cutar da Allah da manzansa kuma laifi ne ya cutar da ainihin wato bayin Allah mu'minai masu tsoron Allah aya ta ƙarshe sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul na'am
ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin الذين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف لا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
الله أكبر ولي نبناي أما إذا كديتي الله يسامة البركة الله بعد لا دين هدم جارا مقوبر الله يبيا برد أن ذاكت أنا إن شاء الله سودا يولوك تنبنا وبني لي كدي عن جيتو ما يمن ينبعي دقا يرلوك هذا داما دقا نيسا يسكته أوكي بروغرام دراء نوات لما سمم sauran dakata insha Allah in Allah ya kaimu bade da rai da lafiya sai mu dora akan wannan aya Allah ya kaimu bade da rai da subhanallahi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kiyaye hanya madada wa insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك يا بودا بوديا سنتبت بعلا muna gode masa muna neman taimakon sa da agajin sa alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan lokaci da muka halarto wannan farfajiya domin sauraron tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin malamin mu Dr. Abdullahi Usman Umar Gadan Kaya hafizahullahu da kuma alaramma babalawan ko ince gwani Allah ya saka musu da alkhairi a dan uwa laifin dadi karewa kamar yadda aka sani duk abin da aka ce an yi daya in aka yi hakuri za a ci saura daya. So alhamdulillah yau Allah ya nuna mana 26 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau ne 15 ga watan uku miladiyar haihuwar annabi Isa alaihi salam 2026 ga mu a wannan farfajiya ta wannan masallaci na Masjidul Ansar wanda yake nan anguwar Kan Bariki a nan cikin garin Kumo karamar hukumar Akwa Local Government a jihar Gombe cikin tarayyar Najeriya domin rufe wannan tafsirin Alkur'ani mai girma da aka saba gabatarwa duk shekara. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya. Ga jadawali na rufe wannan tafsiri kamar yadda aka saba duk shekara, ana gabatar da tafsirin Alkur'ani kamar yadda malam ya gabatar a yanzu. So alhamdulillah muna roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi. Abu na farko da za mu fara da shi kamar yadda muka saba duk shekara, muna gabatar da baki daga wurare daban-daban kama tun daga Kano, daga nan Gombe da dai sauran wurare sassa daban-daban suna zuwa don gabatar da bayanai na 'yan mintuna. So yau kuma a ƙarshe sai mu yi wata 'yar ƙasida, in muka yi ƙasida sai a rufe. To amma yau lamarin ya canja bisa ga umarnin shugabanni, da ƙasida za mu fara saboda lokaci, shikenan sai masu bayani su zo su yi bayani, sai a rufe da addu'a Allah ta'ala ya mana jagoranci. A ƙasidar da muka shirya, mun shirya wa 'yan hizba ne wannan ƙasida saboda sun nemi a musu haka, kuma muna neman taimakon Allah akan wannan 'yar ƙasida, ba don mun kai ba, ba don mun iya ba, sai dai muna fuskantar da kai muna neman taimakon Allah. Kamar yadda muka yi alƙawari za mu yi, kuma insha Allah mun yi 'yar taƙaitacciya ce, amma za mu faɗaɗa ta bayan Ramadan insha Allah. Ubangiji Allah na, ka haskaka baiti na, ka kamalin zamina, domin da rauni guna, ku dakata ku jizance, da zan faɗa a taƙaice, ku bi ni ko ma in ce, ina da harshen zance. Batu a kan hisba ne, aikin su don Allah ne, mai yin ta mai kima ne, hisba abin sha'awa ne, zan yi bayani kansu, in yabi kyan halinsu, in faɗi alkhairinsu, in yi du'a ibinsu, don ba ku labarinsu, da dukkanin aikinsu, gami da alkhairinsu, wallahi ban mantawa, ga gaisuwa don ƙauna, gare su 'yan hisbana, ku ne abin farina, ku ƙarfafa mani raina. Aikin su ba tsarewa, wallahi ba su gazawa, kairi suke yaɗawa tun lokacin farawa. Ga rundunar hisba nan, tsaye a kan aikin nan, sanye cikin uniform nan, da maganin matsalar nan. Idan ka zo aikinka, ka tsarkake niyyarka, ka yi ta don Allahnka, ba wani mai damunka. Na nuna ɗimbin ƙauna, gare su 'yan hisbana, wallahi don Allahna, da gaske ne dangina. Ni Abubakar ban manta, da dukkanin kairinta, da ma irin nasararta, kai sun wuce matsalarta. In ka shigo hizbata, dole mu ce ka kyauta, ka yi wa Allah bauta, ka samu babbar kyauta. Ga jinjina ga matasa, aikin ku ba wani wasa, ku yi shi ba sa'insa. Ubangiji ya tsare mu, bashirrukan kayinmu kowani mai kaidinmu a ayyukan hisbarmu a wanga bai tinawa ga gaisuwa nan tawa ga malamin nan nawa kairinsa bai karewa zan karkato baitina in zo gurin malanna wanda ya nuna kauna da tausayinsa a gona idan ya hau motarsa da tafi gundanginsa ya rabbana ka tsare shi idan ya hau motar shi zai tafi gundangin shi ya rabbana ka tsare shi da shi da ɗan hizban shi Allah ka bar mu a tare ka haɗa kanmu a tare ku rayu ba wani ware ku yi ta aiki tare ina kiran Allah na mai maganin matsala na ya yafe duk kuskure na da nai cikin baitina mai godiya kun rabba ubangiji na babba ga baituka na duba ban zama mai ganda ba alhamdulillah muna yi wa Allah godiya abu na gaba kai tsaye za mu tafi zuwa ga jawabi na maraba da baki daga bakin ciyaman na kwamitin tafsir Alhaji Tijjani Shaibu in kana kusa ka iso don jawabi na maraba da baki Allah ya saka da kai
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم وما بعد السلام عليكم من غوديا ga Allah madaukakin sarki wanda ya kama wannan lokaci a wannan ranar 15 ga watan uku 2026 wanda ya zo daidai da 26 ga watan Ramadan 1447 muna godiya wa Allah da ya kama wannan lokaci na biyu muna godiya da shi doctor da shi alarammansa wanda suka zo suna mana tafsiri tsawon wata guda da safe da yamma to Allah zai saka masa da alkhairi Allah kuma ya kai mizani sannan a wannan karkashin tafsirin malam ya yi wa marayu kaya maza da mata ya yi wa maza marayu 525 ya yi wa tsofaffi 175 ya yi wa 'yan mata 96 akwai masu kawo talle nan wuri ya yi wa guda 65 sannan a ƙarƙashin wannan tafiyan kullum ana ci gaba in mutum ya leƙa cikin masallacin nan zai ga an yi rufa malam ne ya yi rufa don haka Allah ya saka masa da alkhairi to a cikin duk in malam ya zo wurare suna aiko ƙauyuka ne garuwa ne suna buƙatar malam ya je musu tafsiri ya je musu wa'azi lecture kenan a cikin ƙauyukan da muka jeje malam ya je Sikiri a yankin Billiri ya je Lamba malam ya je Katungo malam ya je Gombe sau biyu nan bude nan ya ja sallah sannan dai kuma ya lecture a FC sannan ko malam ya je ya yi kai ziyara a correction centers akwai na Billiri akwai na Tula akwai na Cham a ciki kayayyakin da malam ya kai sabulu magi su ga kayan sawa na mutum 560 kowa ya sama. A nan akwai ƙauyukan kuma da suke nema a je wanda ba a samu aka je ba, kamar sarkin da ba ya turo malam ya je, to lokaci malam baya da lokaci. Sarkin Bajoga ya turo malam lokaci ya ƙure, don haka aka ba su haƙuri, aka ce su yi haƙuri sai Allah kai mu baɗi, in Allah kai mu. To sannan bayan haka lokacin muna cikin tafsiri, amplifier mu sai buga. A ranar da malam muka gaya masa muka je muka ce mato muna so a taimake mu, amplifier mu ya mutu. Malam ya fura ya nemi fi sabilillahi. Malam ya kira Kano, aka ce kuɗin amplifier ₦1,200,000. Amma cikin ikon Allah ya faɗa yau washe gari aka samu kuɗin nan, aka sai wannan abu. Don haka kaga wannan abu a gode wa Allah. Idan mutane suna ba da gudunmawarsu suna gani ana musu aikin nan, shi ne zai ƙarfafe su ci gaba da taimaka addini. To sannan bayan haka muna godiya ga kwamiti na tafsiri wanda ba dare ba rana kullum muna tare da su, muna a kan wannan hidima na addini. Na biyu muna miƙa godiya ga mutanen da'awa wanda da su ake tafiya ƙauyuka ake kai wannan wa'azi. Na uku mutanen hizba, muna miƙa godiya da tsaron da suka yi har Allah ya sa aka gama tsawon watan nan, ko keke ba a sata ba hannu. To baka Allah saka musu da alkhairi. Sannan wa'annan matasa na gaba na ina in social media da ɗan suna su ma Allah saka musu da alkhairi. Duk inda muka je suna bibiye da malam ba dare ba rana. In malam zai shigo kaga suna sauri don su haɗa su tabbatar da ba a samu matsala ba. Allah saka musu da alkhairi. Sannan mutane a unguwan nan wanda suka yi haƙuri da mu tsawon wata ɗaya har muka zauna da su, in an musu ba daidai ba su yi haƙuri su yafe mu. Allah saka musu da alkhairi. Sannan akwai shugabanni na Masjidil Ansar wanda su suke kula da masallacin nan, su ne limamai, su ne mene na masallaci, su ma Allah saka musu da alkhairi. Sannan manyan baƙinmu da suka zo ga su nan daga Kano sun zo za su ɗauke malam ko kuma za mu ba su aron malam. To su ma yadda suka zo su ma Allah mai da su gida lafiya. Sannan baƙinmu da suka zo wannan DO na Civil Defense su Alhaji Bashiru wanda suka zo daga Gombe, abokanin malam ga su nan. Akwai ɗan Iman na Federal Medical Center, akwai ɗan MCAN, NYSS Corpus za ku ga su na raba ruwa, su ma Allah saka musu da alkhairi. Don haka a wajen daura kuma malam ya yi haɗa daura, mutane sun zo daga Yobe, daga Katsina, daga Kano, kusan mutum 400. Dukkansu malam ya musu daura, an gama ya musu liyafa, sannan kuma ya ba su zanuwa, ya ba su ƙur'anai, ya ba su yaji, su dukkansu 400. To don haka malam Allah ya biya ka, Allah ya saka maka da alkhairi. Don haka duk wanda ya zo nan muna roƙon Allah mai da shi gida lafiya. Sannan kun san tafsirin nan bai gudana ba sai da kuɗi. Mutane da sun mun tura musu a cikin WhatsApp sai su turo mana kuɗi. Don haka duk wanda daga wanda ya bada ₦1,000,000 da wanda ya bada shawara ko dubino ka kawo har aka kawo aka ci nasaran wannan, Allah ya saka kowa da alkhairi. Allah kuma ya biya su, Allah kuma ya ƙara musu dukiya, ya ƙara musu arziki. Amin. To don haka malam Allah ya saka da alkhairi. Mun gode babu da zamu ga.
To assalamu alaikum. Muna godiya wannan jawabi daga chairman na committee tafsir Alai Tijani Shu'aibu, muna fatan Allah ya kara masa lafiya. Kuma yadda Kiyama ya faɗa, muna tare da manyan baki waɗanda suka halarta wannan wurin, ya kira wasu daga cikin su, amma akwai waɗanda bai kira ba, akwai dagacin sarkin yaki yana tare da mu a nan wurin, akwai Alarama Adamu Mangadu, akwai Alhaji Salihu Sadiq ɗan Asabe, akwai Malam Aliyu Idris. Waɗannan manya-manyan abokai ne na kusa da malam wanda suka yi firamare tare da shi, da kuma mai girma sarkin cike muna muku maraba. Akwai Alhaji Abba Immigration, shi ma muna masa birman Akko, afwan ban kira sarautarka ba, muna maka maraba. Da Malam Ahmad Babikir, shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan abokan malam ne. Akwai ɗan uwa Alhaji Babangida Izala, duk muna muku maraba, barka da zuwa, muna godiya, Allah saka muku da alkhairi. A jawabin godiya, jawabi na gaba shine, kamar yadda muka saba a wannan majalisi, muna da dattawanmu waɗanda su ne kashin bayan ganin wannan tafiya tamu. Duk shekara muna ba su dama su zo su sa albarka, su faɗi kalmomi ɗaya biyu na fatan alkhairi. A yau insha Allah za mu kira Alhaji Adamu Musa Fres, wanda shine zai yi magana a madadinsu. Ranka daɗe muna maka maraba, Allah ya kawo ka lafiya. Kafin isowarsa ga waɗannan, akwai ƙungiyar masu harkar waya na wannan Akko Local Government, sun turo da gudunmuwar kuɗi naira 10,000 domin a sa asusun marayu. Muna musu addu'a, Allah ya saka musu alkhairi. Ga aikanku ya iso, Allah ya saka alkhairi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة شيخ دكتور عبد الله غادون قيا على رمى مالم بابا لوال sauran shehinne da alarammomi ɗan gari da baƙi, kwamitin tafsiri da kwamitin masallaci, ya ku sauran jama'a maza da mata na garin Akko Kumo, an wakilce ni domin in zo yi tsokaci bisa ga tafsirin Malam Sheikh Dr. Abdullah. To, aya abu ɗaya ne kawai, ba abin da za mu ce sai dai mun gode mishi Allah saka. A satin da ya zo na zo wucewa daga gidana, sai na ga an yi rumfa, sai na ce wannan rumfa fa, sai aka ce ai malam ne, sai na ce mu ba za mu ji kunya ba, ya mutum yana Kano zai zo yi mana rumfa, ya yi wazi sadaka, ya yi kyauta wa marayu sadaka, ya yi fuelin motar shi sadaka. Gaskiya Allah ɗaya ne, na yi azumi da na ga rumfan nan na ji kunya. Sabili da haka ina kiran dattawa da masu hannu da shuni na garin Kumo su yi wa Allah su dinga jihadi. Ba za mu bar malami shi kadai ya yi amfani da dukiyar shi, ya yi amfani da ƙarfin shi da ilimin shi yana ta jihadi ba, while akwai masu dukiyar. So kira nake yi, ina appeal ne ga masu hannu da shuni na garin Kumo, a dinga taimakawa malam domin yana ɗabbaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, ina kira da gwamnatin jiha Gombe kamar yanda ce wani malami babba a garin Gombe da bakin shi ya fada to wannan malamin namu ma babba ne kuma kanin wancan din ne sabili da haka mai girma gwamna ina kiranka da babban murya abinda Malam Abdalla yake yi dangane da tafsiri da wayarwa jama'a kai to gaskiya baya misaltuwa wani abun hakkin gwamnati ne ta yi amma shi yake yi domin hulɗa da mata da yake yi banda shi ni ban ga wata kungiya ko wasu jama'a ko wasu ƴan dawa wanda suke wayarwa ko yi wa mata tafsiri ba kama daga alwala zuwa harkan tsaftan jikinsu ma ina kwanci akan gadona wallahi ina jin abinda malam yake faɗa to gaskiya Allah ya saka mishi ba abinda zamu ce mishi sai dai Allah ya saka mishi kuma muna roƙon gwamnati ta yi encouraging din malam don yana rage walhalu da matsaloli a society na matasa da na mata kuma yanzu wannan shine kawai matsalar mu don population sabili da haka malam ba abinda zamu ce ma sai dai Allah ya saka mun gani mun tabbatar kuma mun ji banda kuma da wanda kake a garuwa da correction centers wannan duka mu ga naune ba jiyau ba sabili da haka malam Allah ya mai da kai gida lafiya da kai da iyalanka da ɗan hisba ku kuma alaran momi da kuka zo daga Kano da sauran garuruwa kuma Allah ya saka muku ƴan jarida ƴan uwana muna godiya Allah ya saka muku kuma jihadi kuke yi kamar yanda malam yake sa aya kuma in kun dauki hoto kun wurga kuma haka jihadi ne saboda haka muna godiya Allah ya saka in ka koma Allah ya sauke ka lafiya tare da jama'anka bi salam
muna godiya Alhaji Adamu Musa Press Secretary Allah ya saka da alkhairi a gurguje akwai jagororinmu da suke kula da wannan masallaci na Juma'a Masjidul Ansar wanda yake nan anguwar Kambarike a nan Kumo ɗaya daga cikin limaman masallacin zai zo ya gabatar mana da jawabi akan abin da ya shafi harkokin da'awa na wannan masallacin Malam Garba Malam Abubakar Musa Garba shine wanda zai zo insha Allah ta'ala Malam mun baka minti uku
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا أيها الله غوديا سبحانه وتعالى غوديا بذات مثل توبة أديدي وانا لو كتي وانا رانا دا أكي شري شريان كو أكي تسكين غبات دا إيدا ذارك وانا تفسيري نامو da farko dai bayan godiya ga Allah subhanahu wataala muna yi wa malam godiya babban malamin mu uban mu wanda ya daura mu akan hanya yake kuma ci gaba da taimakon mu akan wannan rayuwa Allah madaukakin sarki ya masa kyakkyawan sakayya da alkhairi na zo tsaya ne in yi bayani dangane da ƴan uwana da muke gudanar da wannan abubuwa bayan malam ya tafi wannan majalisi ta Masjidul Ansar wato Allah ta'ala ya daukaka wannan guri ya kuma taimake mu a cikin wannan da'awa a wannan gari namu na Akwa local government a dalilin wannan babban malami namu Allah ya sani wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin wallahi yau shekara 18 ko mun shiga na 19 da fara zuwa malam wannan da'awa kuma Allah ya sani babban riban da muka ci a wannan gari banda abubuwa da muke ganin da ginin masallaci da sauran abubuwa
babban riba, babban alkhairin da ya saka wannan gari shine haɗin kai da malai zawo mana. Haɗin kai da awati ya zo da ita, wacce a yadda ya same mu kowa anan shaida ne. A baya kafin wannan shekaru, halin da muke ciki a wannan gari namu abin bayi da daɗi. Ina tabbatar da abin da nake faɗa, a garin Kumo ne za ka zo ka ku yi sallah a masallaci, a kira sallah ku yi sallah a masallaci, ana sallamewa sai ka ji an sake ta da irin sallah sabo. Ni wannan shaida ne ya faru da ni, mun kowa ya sani a wannan gari. Amma babban alherin da muka samu shine malai yazo da irin wannan da'awa ta sunna sannu a hankali. Yau babu irin wannan, babu labarin irin wannan, babu wanda kuma zai kawo ra'ayi akan wannan. Yau masallacin mu kowanne ahlus sunna suna shiga, suna gaisawa da juna, suna sallah da juna. Ni a cikin duk abin da aka ci nasara a wannan gari a da'awa irin ta malam, wallahi ba abin da yake min dadi kamar wannan. Kai yanzu an kai zangon da ana kwaikwayon wannan tafiya din sannu a hankali. Dukkanmu shaidu ne, ko yanzu a cikin wannan gari namu an tafka wani katon masallaci, ana kwaikwayon irin wannan da'awa. Allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi a madadin shi kansa malam Madugu uban tafiya da sauran limamanmu, da kuma irin tsare-tsare na fita ƙauyuka da ake yi, wanda duka ne malam shi ya dora mu akan wannan hanya, da kuma gudanarwa na karatun mata da ake yi kowane ƙarshen wata, da sauran abubuwa da ake gabatarwa. Ina ainihin wato miƙa godiya ta musamman zuwa ga malam, bayan abubuwan da sauran 'yan uwa da suka gabata suka ambata na alkhairi da yake ta yi. Muna fatan shi da duk wanda suke taimakawa a cikin wannan irin kira nasa da irin wannan hanya tasa, Allah ya saka musu aljanna firdaus, Allah ya hada mu aljanna firdaus, Allah ya saka wa malam da alkhairi. Muna kira ga 'yan uwanmu ɗaliban ilimi, malam yana hidima da ba zai misaltu ba. Wannan duka taufiki ne Allah ya mana a wannan gari, a wannan state namu, musamman a cikin wannan gari namu. Irin abubuwan da za a faɗa na alkhairi, wallahi baki ba zai yi faɗansa mana malam. Saboda haka wani baiwa ne, wani gata Allah ya mana. Muna roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya, Allah ya taimaka masa a cikin rayuwarsa da iyalansa da abokanan tafiyarsa da ɗalibansa da duk wanda yake goya masa baya a cikin wannan irin da'awa tasa. Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi, yanda suka zo lafiya Allah ya mai da su gidajensu lafiya. Muna godiya kwarai malam, kuma insha Allahu ta'ala sauran abubuwa da aka tsara a bisa jagorantarwar malam da tsarin da ya bamu za a ci gaba da yinsa. Wannan za a ji su insha Allah a lokacin sallar Juma'a, za a yi bayanin tsare-tsaren yadda za a yi wannan shekara kafin bari in Allah ya kai mu. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya saka kowa da alkhairi, kamar yadda aka taru a wannan guri lafiya kwanan nan aka buɗe wannan taro na karatu. Allah muna ma godiya gashi an zo ƙarshen sa lafiya, kowa Allah ya mai da shi gidansa lafiya. Allah ya amfanar da mu da abin da aka karantar da mu. Allah ya sa mu yi dace mu suka da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Garba, Allah ya saka da alkhairi. Zan tafi kai tsaye zuwa ga mutane na hizba, ina shugaba ko wakilinsa wanda zai magana a madadinsa shine Yahaya Adamu. Ina yake malamin? Jawabi na gaba,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفاري منا قودي وألّا مدعو كتين سريكي دينونا منا ونا رانا أتكي دفاري انتكي دا البركة دا أكزو زاء أينهم رفع تفسيري نوانا الشيكرة. أبو نفر قودة رمبارة shine nuna ainihin godiya da yabo da jinjina na musamman ga malam da yake wannan aiki ba dare ba rana ba gajiya akan jaruwan al'umma wannan gari da ma duniya baki daya. Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi, Allah ya biya shi da gidan aljanna, Allah ya ji kan iyayen shi, Allah Ubangiji ya masa jagoranci a dukkan harkokinsa. Sai na gaba, godiya ga kwamitin tafsiri wanda suka tsayu ba dare ba rana suke ainihin shiryawa da kuma gabatar da waɗannan ayyuka na tafsirai. Su ma Allah ya saka musu da alkhairi, Allah Ubangiji ya ba su gidan aljanna bisa ayyukan da suke yi, sai kuma ainihin godiya ta musamman ga ainihin shugaba da kuma rundunansa gabaki daya na hisba a game da ayyukan da suke gudanarwa yau da kullum ba dare ba rana duk inda mallan zai je, har da ma inda ba zai je ba, suna nan suna ayyukan su baki daya. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah Ubangiji ya kara musu jagoranci, sai kuma godiya ta ƙarshe ga ainihin al'umma da suke ba mu haɗin kai gurin gudanar da wannan ayyuka. Kuma al'umma Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi, Allah Ubangiji ya sa a yi amfani da abin da ake sauraro, wanda suka zo daga nan daga Kano da koma ina, Ubangiji Allah ya maida kowa gida lafiya, Allah Ubangiji ya saka mana da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi. Akwai dan uwa Alaramma Abubakar Waziri ya halarta wannan wurin, Mallam Abubakar muna maka maraba, Allah ya saka ma da alkhairi. A cikin wannan taro kamar yadda muka faɗa, akwai abokan mallan da suka tashi tun yarinta wanda suka yi primary tare da shi, suna nan nan gefen, kusan majority su anan su ne, sun kawo mana ziyara wannan wurin. A madadin su za mu kira mutum ɗaya mu ba shi minti ɗaya, shine Mallam Aliyu Idris. Za mu ba shi minti ɗaya ya zo ya faɗi alkhairi. Minti ɗaya Mallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ولا حول ولا قوة إلا به. ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى ميغباتر وعي فدي a cikin wannan zama akwai ire-iren mu abokanin malam da muka taso tun tale-tale, amma dai yadda nake ta ji ake ta bayani a game da ababa ɗaya da malam ya kawo da abubuwan da yayi, sai yake tuna mini cewa dama Allah ya faɗi, ina ma a ce da Alaramman kuma an ce minti ɗaya. Allah yake minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullahi alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فهؤلاء ما بدلوا تبديلا هدي da cewa hade da cewa ayar tana magana tana yabon sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, irin ababa dai da suka yi da wanda suka rasu kafin manzon Allah ma ya bar duniya, suka cika burin su suka cimma abin da suka nema, da kuma wanda aka tafi aka bar su suna nema. Fahana nu muntaziruna bi aunillahi ta'ala. Kuma gaskiyar magana shine irin wannan majalisi babu abinda mutum zai zo kuma ya fadi kuma bayan dai ayiwa mallan addu'a da godiya ta musamman da fatan alkhairi. A madadin abokansa muna yi masa godiya, muna yi kuma masa fatan alkhairi duniyarsa da lahirarsa. Kuma rayuwar mallan da abinda mallan yake yi mana anan ya zama kalubale a gare mu, domin tunani yawa-yawan mu shine akwai waɗanda tunanin su shine in an kira sallah mutun yayi alwala yaje yayi sallah to ya gama wa addini aikin sa, shi bukatun sa gani yake inda aka kira sallah yayi sallah to ya gama wa addini. Akwai wanda tunanin sa in an ce fi sabilillahi ya zari abin da yake aljifin sa ya bayar yana jin ya gama wa addini. To wannan duka rayuwar malam da abun da yake yi yana nuna mana cewa in don ka cire abun da zaka bayar ne to ya cire ya bayar, abun da ake zuwa a yi da gangan jiki ya je ya sa jikinsa ya yi, ya amfane mu da iliminsa da dukiyarsa da exposure da yake da shi, yana ta kawo mana komai da komai. To mu me ya bar mana, me muka dauka a cikin abun? Ya hada komai da komai ya yi, maliyan wa badaniyan, sa'annan kuma da abun da Allah ya yi mai baiwa na ilimi. Saboda haka nan kalubalen shine kakka ji cewa wai akwai abun da zaka yi ya wai ka gama wa addini aiki, har dai abun da yake yin nan bai tsaya ba, harshen sa bai huta ba, bai daina research ba, sa'annan aljihun sa bai huta ba. abinda ya kamata a ce to ku kuyi kaza mallan zai yi wa'azi to mallan ya mana wa'azi ya biya bukatun ya dauki abun financially intellectually and whatever to mu ya jefa mana abin da muna yi maka fatan Allah ya saka masa da alkhairi kuma mu ma mu ankara mu gane cewa akwai aiki a gaban mu indai zai sa kudin sa ya sa ilimin sa duka domin mu to mu me yana mu wannan shine kalubalen da ya jefa mana Allah ya sa mu dace mallam Allah ya saka ma da alkhairi muna alfahari kasancewar mu abokaninka gaskiyar magana shine samun aboki irin mallam abun alfahari ne kuma muna alfahari da haka dan haka a madadin sauran yan uwana da muka zo muna yi masa fatan Allah ya mai da shi gida lafiya Allah ya sanya masa ladan waɗannan ayyuka da yake tai mana amizanin kyawawan ayyukan sa sauran mutane da suka bada gudunmawa wajen ganin cewa an cimma nasaran wannan mujtami'a da ake min awwaliha ila akhiriha muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shek barakallahu fik
ya shek Allah ya saka maka da alkhairi dama bahaushe yace nuna mini abokinka ni kuma in gaya maka kai wane ne dan haka mallam mun ga abokanka kuma mun kara gane kai wane ne Allah ya saka da alkhairi akwai dan uwa mallam Abubakar Waziri wanda matashi ne dalibin ilimi ne ya gama karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina kuma yana nan tare da mu anan dan haka mallam Abubakar Waziri ka iso nan wurin a madadin dalibai na wannan gari namu na local gamam muna buƙatar mu ji kalmomin ka guda biyu insha Allah na mallam Abubakar Waziri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم يا أيها المسلمين باكدا من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديكاوم وانا رانا من البركة عشان نشرك وقت رمضان مكاوضة هنا نقريد من sauraron tafsirin alqur'ani mai girma da kuma rufe tafsirin alqur'ani mai girma sai Allah kan shekara mai zuwa alhamdulillahi rabbil alamin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a majalisin dalibai ƴan uwana na garin Akku Kumo wanda a sanadin mallam muka fara jin sha'awan ma mu yi karatun addinin musulunci lokacin muna yara ƙanana mallan yana zuwa muna zuwa a shirya mana daura da sauransu to mallan ya zama gare mu kaman uba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man qala umruhu wa hasan amaluhu mafi alkhairi a cikin ku shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita masa rayuwarsa kuma Allah ya albarkaci ayyukansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci ayyukan mallan ganin cewa magana akan matasa ne matashi idan ya rayu akan ilimi to rayuwarsa ta gyaru idan matashi ya lalace to rayuwarsa ta lalace lalacewar matashi kamar lalacewar al'umma ce saboda in mutum yayi karatu babu wanda zai dauki sholisho ya bashi ya sha babu wanda zai dauki wuyi ya bashi ya sha saboda shi kansa ya san cewa yayi karatu saboda haka matasa ƴan uwana na garin Kumo da ma ko ina a Najeriya ina ba mu shawarin da mu santi shaye-shaye rayuwarmu za ta yi kyau mu nemi ilimi domin Larabawa suke cewa duk wanda yake yarintansa yake abu to haka kuma ya tsufa wani abu zai yi mai bawashin cikin tsohon kirki asalin sa yaron kirki ne saboda haka mu yi kokari mu zama matasa na kwarai wa'inda su zama haske ga al'umma wallahi bai wanda Allah ya mana na ba mu mallam ya zo ya yi tafsiri a wannan gari ba ƙaramin nima ba ce babba ni ɗalibi ne na mallam kuma ɗa ne ga mallam wanda kowa ya san haka mallam duniya ce take zauracin mallam ya zo ma inda suke mun yi rayuwa a Saudiya a lokacin hajji yana sa mu a gaba mu yi abin da za mu iya yi ya zo inda muka yi kuskure ya gyara inda kuma muka yi daidai
ya kuma wuce a wurin. Za ka ganin kasashe Ghana, Niger, Chadi duka suna bin malam kawai don su ga sun haɗu da malam. Hatta abubuwa malam bai fita ya je sai abu. Kuma kenan jama'an Kumo ku ce alhamdulillah. Alhamdulillah. Wannan ni'ima ce babba ka samu malami da ya kai malami bi ma'anar kalima, malamin da ya san alqur'ani, ya san hadisi, ya san fiqh kuma yake karantarwa. Kun ga kenan wannan abun alfahari ne a ce kun gan shi a wannan gari mai albarka. Saboda haka matasa mu yi kokari mu ba da daman mu wajen ƙarin neman ilimi domin abin da shi malamin yake so shine ga cewa mun samu cikakken ilimi da cikakken tarbiyya. Kafin na tsaya ina kira ga matasa ku dauka min alƙawari a gaban malam. Kun yi alƙawarin ba za ku shaye shaye ba, kun yi alƙawari ba za ku sha wuyi ba, kun yi alƙawari ba wani ba zai ba ku makami ku sari wani ba, za ku zama jakadu na Allah, za ku zama jakadu na manzon Allah. Wanda ya alƙawari ya dauki alƙawari daga yau cewa babu shi babu shaye shaye, babu shi babu kalare, babu shi babu wuyi, babu shi, ya daga hannu ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ya kara wa malam albarka. Allah saka alheri. Allah ya saka da alheri malam Abubakar. Ba dan na dakatar da shi ba da sai gari ya waye. Allah ya saka da alheri. A saboda lokaci ɗan uwan mu da suka zo daga Kano karkashin jagorancin Malam Ikrima, zamu bawa ɗaya daga cikin su Malam Anas Idris Muhammad shi ma ɗan mintuna kaɗan. Matashi ne shi ma kuma ɗan uwa mai da'awa wanda kusan an san shi a ko'ina. Allah ta'ala ya ƙara dafa maka malam. Malam kan yana kusa ma ina ga ko daga nayi magana ba matsala amma dai isu nan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا ينغوديا غا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي غوديا وچا باتد إياكا bisa sake nuna mana wannan rana da yayi wanda aka saba haduwa a cikin ta kusan duk shekara yanzu domin gabatar da rufe wannan katafariyar makaranta da Allah tabaraka wa ta'ala yake kaddara gudanar ta a cikin wannan wata mai albarka. Dab da za a tafi hutun azumi, malam zai taho wannan gari mai albarka, muna yin karatu tare da malam, tare da yan uwa na ga Sumala Abdul Malik da sauran yan uwa, da akwai wani asar da malam ya karanta mana a cikin littafin Tadribur Rawi na Imam Suyuti, asar ne na Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare da shi. Wata rana Abdullahi dan Abbas ya je majalisin Sa'id ibn Jubair, ɗaya daga cikin almajiransa. Sa'id ibn Jubair sai ya ja bakinsa sai ya shiru sai kasa yin magana, sai Abdullahi dan Abbas sai ya ce da shi hadith, zantar da hadisi yi karatu. Wannan sai yi wa Sa'id ibn Jubair nauyi, sai ya kalli malaminsa ya ce uhaddith wa anta shahid, ya ce aka maka Allah ta ya zai yiwu in yi bayani in yi karatu kana gurin. Sai malam Abdullahi dan Abbas ya ce da shi alaysa min fadlillahi alayka an tuhaddith wa ana shahid, ba shi daga cikin falala Allah a gare ka ka yi karatun ina jinka ina kallonka. Sai ya ce da shi yi karatu, idan kai kuskure sai in gyara maka. To Allah shaida ne wallahi muna kirga kasantuwan mu tare da malam daga cikin falalar Allah tabaraka wa ta'ala a kanmu. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya mu daga cikin ƴaƴansa, kuma ya sanya mu daga cikin ƴaƴa a cikin jami'arsa waɗanda duk suka rayu tare da malam a waɗannan kwanaki na watan Ramadan, za su iya zama shaida akan fassarar abin da ake cewa ilimi tare da aiki. Malam zai maka karatu, sannan kuma zaka ga karatun a cikin aiki. In ya karanta maka zumunci sai kaga zumunci a aikace. In ya karanta maka sadaka sai kaga sadaka a aikace. In ya karanta maka ziyara sai kaga ziyara a aikace. Wannan ba a maganar jajircewa kuma gurin ibada da karantawa. Zaka ga kwazo. To abinda zamu dauka a cikin wannan, koda ba zamu zama kaman malam ba, to mu kasance muna kokarin kwatantawa, shine hikima din. Mu kasance mun kwaikwaya daga malam, kada a ce bayan malam ya tafi waɗannan kyawawan ɗabi'u, waɗannan kyawawan tadodi da halaye su ma sun tafi, sun bi mu Kano ga baki ɗaya. To wannan shine abu na farko. Abu na biyu, daga fara tafsiri ɗaya ga Ramadan zuwa yau, malam ya fara mana karatu daga suratul Luqman aya ta 12 zuwa aka gama suratul Sajada, aka shiga suratul Ahzab aka tsaya aya ta 57, wanda kusan jumilla zaka ga malam ya karantar da mu aya 109, wanda muna kyautata zato kusan duk almajiran da suka lazumci wannan majalisi daga farkon azumi zuwa yanzu sun saurari karatun waɗannan ayoyi guda 109 tare da sanin ma'anoninsu. Wannan alkhairi ne da a duk duniya ba inda zaka je ka same shi, babu kasuwar da ake sayar da shi, wanda babu wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake zaba ibawa irin waɗannan sai na musamman a gurin sa. To ababan da malam ya tattauna a cikin waɗannan ayoyi 109 abubuwa ne masu yawa waɗanda suka shafi bangare da yawa na rayuwarmu. Daga ciki a dunkule, malam ya yi jawabai akan ababan da suka shafi tauhidi, ya taba fangarori da suka shafi abin da ya shafi mu'amalarmu da rayuwarmu ta yau da gobe, sannan kuma malam ya taba mana bangaren abin da ya shafi ibadoji. Ina tuna tafsirin farko, kissan Luqman da ɗansa, malam ya shiga bayani akan tauhidi da munin shirka, sannan malam ya shiga bayani akan abin da ya shafi ƙaurace wa kaburbura da riƙatar su guraren zuwa a yi bauta ko a kai kuka ko a je a nemi buƙata a gurin, wanda wannan bayani shine ginshikin addini, bayani akan tauhidi. Akwai bayanai da yawa da malam ya zuba a ƙarƙashin wannan tafsiri na ɗaya da na biyu da abubuwan da suke da alaƙa da haka. Sannan idan ka dan goro malam a babin tarbiyya, malam ya yi wata ishara mai ban mamaki lokacin da ya kawo kissar Luqman tare da ɗansa, akan cewa yana daga cikin abin da zamu fahimta shine yadda Luqman yake kokarin ya nusar da ɗansa hanyoyin alkhairi, cewa wannan jan hankali ne ga iyaye. Duk abin da kuke akan sana alkhairi, duk abin da kuke akan sana addini, to kada ku yi wannan abin ku kadai, ku samar da lokaci gurin janyo ƴaƴanku cikin sa, ku koyar da ƴaƴanku wannan abu, sannan ku samar da lokaci na yi musu nasiha tare da wa'azi. Sannan malam ya yi tsokaci kuma ga ƴaƴa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su aran rayuwa, suke rayuwa tare da iyayensu, cewa su yi ƙoƙari su hidimta wa iyayensu, su yi musu biyayya. Sannan malam ya yi ishara da irin girman asara da take tattare da duk ɗan da ya rayu da iyayensa ba tare da ya kyautata musu ba. Wannan duka karantarwa ce a babin tarbiyya. Sannan malam har wa yau ya yi magana akan wasu matsaltsalu da ke faruwa a cikin gidaje na buɗe wa ƙanin miji da waɗansu cikin muharramai da ake kallonsu kamar waɗanda muharramai ne na wani ɗan lokaci, kamar ƙanin miji da ire-irensu cikin gidaje, su shiga gidan matan aure ba tare da izini ba, ko su shiga ya zamana cewa ana wuce gona da iri a gurin mu'amala da su. Waɗannan duka darussa ne na rayuwa. Huɗu ba ta ƙarshe da malam ya yi ran Juma'a, ya yi magana akan yi wa kai hisabi kafin rayuwa ta ƙare. Wannan babu shakka shi ma darasi ne mai girma, cewa rayuwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu rayuwa ce ƴar takaitacciya. Allah ya jarraba mu a cikin ta, ga zamu zama nagari ko ba zamu zama nagari ba. Malam ya gabatar mana da khutuba bakan damiya wacce ta cancanci kullun ka kunna ta ka saurare ta, saboda ta baka damar auna ayyukanka, me kake yi, me kai, daga ina kake kuma ina zaka je. Ubangiji Allah ya saka wa malam da alkhairi. Sannan a ƙarƙashi malam ya yi kira ga mahukunta da jagorori akan abin da ya shafi inganta rayuwar matasa, musamman akan abin da ya shafi neman na kai, da zaburar da su akan dogaro da kai. Malam har yake ishara da irin matasan da suke yin balaguro daga Najeriya su tafi kasashen waje irin su Libya, su je suna wahalhalu, suna abubuwa na ban mamaki, wanda da za a inganta ababen facilities din da muke da su a nan Najeriya, dan Najeriya ba zai tsallaka ya tafi Libya tafi yin kwadago ba. Malam ya yi kira akan wannan gaba, kuma ya ba ta muhimmanci sosai, wanda ita ma tana da kyau waɗanda suke da ruwa da suke a ƙarƙashin wannan su ma su ba da himma sosai. Gaba ta ƙarshe shine abin da malam ya ishara da shi akan abin da ya shafi ibadoji, wanda ya shafi nasihohi ga matasa da al'umma baki ɗaya akan ruko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma nisantar duk abin da yake da alaka da bid'a, wanda ina tunani malam har yayi ishara da abin da ya shafi salatu tarawih, sallar dare, da kasantuwar ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ba manta ba karatun jiya, malam yayi bayani akan abin da ya shafi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da darajarsa da falalarsa, da kuma fifikon salatin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da bakinsa mai albarka akan duk wani salati da za a iya zuwa da shi a ce shi ma salati ne. Wannan duka wani dan tsofane ne ko dan cakula ne kadan daga irin manya-manyan karatuka da muka saurara daga wannan makaranta mai albarka. Ubangiji Allah ya ƙara wa malam lafiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Kusan a ƙarshe da akwai jawabin da naji daga bakin dan uwa, wanda shi ma yayi shi a jawaban jiya akan abin da ya shafi kwamitin masallaci da abin da kwamitin masallaci yake gudanarwa na da'awa, musamman bayan azumin watan Ramadan, ma'ana dorawar da kwamitin masallaci yake yi akan waɗannan ayyukan alkhairi da malam yake gudanarwa. A ƙarƙashin wannan ina gabatar da nasiha ta musamman zuwa ga ƴan uwana matasa akan cewa mu ji cewa da'awan nan ta addini nauyi ne akan kafadunmu dukkaninmu. Kada ka taɓa jin cewa ai harkar addini, harkar masallaci, harkar kai addini wasu ƙauyuka da zuwa da'awa ai su malam wane kadai ya shafa. A'a, kai ma da baka karantarwa kai ma kana da abin da zaka iya yi. Shi yasa ake karantar da mu labarin su Sayyidina Usman, su Sayyidina Wani, da zaka ji su suna zuwa su hoɓɓasa ta harkar dukiyarsu gurin ciyar da addini gaba. Ina bada misali in ce ka ɗauka gabaki ɗaya matasan nan da muke da su, ƴan garuwa ne. Ba wani wanda ba sana'ar garuwa yake yi ba. Na san akwai manyan ƴan kasuwa, na san akwai masu fatauci, masu kaza, masu kaza, amma mu ɗauki list ko a ce masu yankan farce ne mu ko kuma ƴan garuwa. Muna da kwanakinmu guda bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu su a matsayin kwanakin da muke rayuwa a cikinsu, kwana bakwai. A kwana bakwan nan kullun za ka yi sana'a ka ta garuwa ko za ka yi sana'a ka ta yankan farce, ballantana wanda zai buɗe kanti ya kasa kaya, ballantana wanda yake oda, ballantana wanda yake da manyan kuɗaɗe a cikin account ɗinsa. Kwana bakwan nan Allah ya baka rayuwa a cikinsu, ya baka numfashi, ya baka komai. Ba za ka iya ware rana ɗaya ba ka ce a kwana bakwan nan da nake da su, kwana shida, duk abin da na samu na wani da ni da iyalaina za mu ci kaji, za mu sha ruwa, mu sha lemu, amma zan ware rana ɗaya duk abin da na samu na da'awa ne, na addinin Allah ne, rana ɗaya cikin bakwai da Allah ya baka. Ba za ka iya wannan kai wa kanka wannan aikin ba. Akwai waɗanda ba mu ba, waɗanda ba addininmu ma ɗaya da su ba, suna iya wa kansu wannan plan ɗin. Kaga wallahi duk abin da zai samu ran Asabar to na coci ne ta ranar Lahadi da zai taho gobe, kuma ba mai ƙarfi ba ne ba. Me yasa musulmi ba zai wannan plan ɗin ba? Dan kanka ka ji cewa addininka kake wa hidima. Wani addini da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yaƙi, sahabbansa sun fita an kashe wasu, an jiwa wasu ciwo, kai yau Allah duk ya ɗauke maka wannan wahalar. Kai ko yau kawai abin da za ka yi wata hidima da kake a sati sau ɗaya ka ce abin da na samu ran kaza addini na zan ba. Akwai masu arziki da za ka ga mutum yana da katuwar plaza, yana da kanti 100-200 a jikinta, sai ya ce da kanti number 1, number 2, number 3 duk abin da za su bayar na addini ne. Sai ka ga ranar lahira an je, gashi ya fi ka kuɗi a duniya, ran lahira kuma jakarsa ta aikin lada ita ma ta fita ka cika. To wannan dama ce, wannan kira da kuka ji ana yi, so ake a ƙara ƙarfafan matasa
da su maida hankalinsu kan abin da ya shafi addini domin cicciba shi gaba. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu baki daya, ya saka wa kowa da alkhairi. Allah ya kare mana ruko da hannun malam, ya kara masa lafiya, ya saka masa da alkhairi, ya kara maimaita mana irin wayannan kwanaki masu albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Malam Idris, Allah ya saka maka da alkhairi wannan fadakarwa. Abu na kusa da na karshe, ƴan uwa ku yi hakuri. Idan Allah ta'ala ya nuna mana ranar Juma'a, Malam Abubakar waziri shi zai gabatar da sallar Juma'a, hudubar sallar Juma'a a wannan masallaci na Masjidul Ansar. Kuma idan aka yi Juma'a Asabar Ladi, insha Allah zai gabatar mana da wata gagarumar muhadara a wannan masallaci bayan sallar Magariba, idan Allah ta'ala ya kai mu. Kamar da dan uwa ya ja hankalinmu, kuma jiya muka yi bayani sosai dangane da abin da ya shafi shirye-shiryenmu na fita da'awa da kuma gayyato malamai da karatuttuka da za mu ci gaba da gabatar da su a wannan masallaci. Jiya mun yi bayanin cewa in Allah madaukakin sarki ya yarda, duk ladin karshen wata za mu gayyaci iyaye mata, za mu gabatar musu da muhadara a wannan masallacin insha Allah ta'ala. Sannan duk bayan wata biyu za mu fita ƙauyuka domin gabatar da duk wata ɗaya, duk wata ƙarshen wata in Allah ya so za mu fita ƙauyuka mu je mu karantar da su. ‘Yan uwa, ƙauyukan nan suna buƙatan karatu, suna buƙatan nasiha, suna buƙatan su yi tambayoyi a basu ansa. Wataƙila mu anan cikin gari ba mu da matsalolin waɗannan sosai, amma fa wallahi can matsala tana nan a cikin ƙawa'idi, a cikin alari, wallahi mutum bai santa ba. Zai jefa ma tambaya, ka yi mamaki yaro ƙarami ɗan Islamiya zai iya amsa maka ita. To dole mu fita mu karantar da su, waɗannan haƙƙi ne a kanmu, ba za mu tsaya a nan cikin gari ba, dole mu fita jeji. Dole mu fita ƙauye mu shiga lungu da saƙo mu je makarantar da su da izinin Allah ta'ala. Sannan kamar yadda muka faɗa, duk bayan wata biyu za mu gayyato wani malami daga wani gari wajen Kumo ya zo ya karantar da al'umma a cikin wannan garin. Kuma mun faɗa tun jiya, wannan aiki ne da yake buƙatar gudunmuwar kowa, shawara, kayan aiki, kuɗi da duk abin da Allah ya hore maka. Ka taho mu tafi tare, ka zo mu bada gudunmuwa domin taimakon addinin Allah, domin fatan mu samu tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Jiya mun faɗi akawun namba na wannan masallacin, ga duk wanda yake da niyya da dama da taimakawa, muka ce inda za mu samu mutane dubu, kowanne mana alƙawari zai ba mu naira dubu duk wata. To insha Allah shekara guda mun wuce wannan matsalar in Allah, da za mu shiga ƙauye da saƙo mu ɗauki mota, mu ɗauki mashina, mu sha mai, mu biya, mu je mu karantar, mu yi kyaututtuka ma irin wanda malam yake yi insha Allah ta'ala. Don haka wannan hanya a buɗe take, kuma za mu sanar a wannan masallacin, za mu ƙara ƙarfafa ku, za mu sanar da ku insha Allah ta'ala. Ku taimake mu da addu'a da shawari da kuma gudunmuwa na kuɗi da duk abin da Allah ya hore muku. Akawun namba na wannan masallacin mun faɗa mun maimaita shine Masjidul Ansar Kumo. Akawun namba ɗin shine 00158020273. Banki Jaiz Bank. Wannan shine in an sa wannan taimako za mu gani, za mu ɗauka, za mu yi aikin Allah da shi. Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa. Na ƙarshe, mai martaba Lamiu ɗan Akko bai samu daman zuwa ba, amma ya turo wakilinsa wanda zai zo wakilce shi, shine Alhaji Ali Bello Mayanan Akko. Don haka Mayana, ka zo ka yi bayani kai ne na ƙarshe, sai malam ya rufe mana insha Allah ta'ala. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Waɗanda suka tafi, muna fatan Allah kai su lafiya, Allah ta'ala ya samu dace.
To barka da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna yi wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da komai, komai wanda ya kadarci haɗuwarmu a wannan majalisi na babban malami babanmu yayanmu Sheikh Dr. Abdullah Gadon Kumo, za mu ce Gadon Kaiwa. To a gurguje na tsaya a madadin mai martaba Lamiɗo Akko wanda ya ce wakilce shi a wannan waje, in mishi godiya, in isar da saƙonni da ya bani a kan isar. Ya ce in faɗa wa dotto yana godiya irin abunda akwai wata baiwar Allah wanda ta yi shekaru a cikin garin Kumo nan, babu abunda ba a yi ba bara dotto ya ɗauke ta a nan dai duk duniya ta gani irin yadda take ta fama da rashin lafiya wanda take numfashi ta makogoro kuma doctor yayi kokari mai martaba yace timbara babu wanda ya ƙara zuwa wajen shi akan wannan matar akan wannan yarinyar yace gaskiya doctor yana godiya kuma abunda kake yi akan wannan yarinyar ka ci gaba kuma Allah ya saka da alheri sannan mai martaba Lamido Akko ya ƙara cewa mu ƙara faɗa maka mu isar maka babu laifi da irin abubuwan da kake yi Allah ya saka da alheri amma shekara shekara yana roƙo mu faɗa maka a madadi da yawun da yawun bake shi ya ce a shekaran tunda mun san kana da ayyuka ya san irin abubuwa da kake yi yana roƙo dai a wata ko a shekaran ka zo ko so biyu ko so daya ko so uku ba zai gaza yana roƙon wannan alfarma a wajenka in ka samu dama a cikin ko wata uku ko wata duk da yadda ka samu a hada dai wani dan abun nan ka zo ka cikin gari kaman yadda kake yi ya ce mu isar maka da wannan kuma yana roƙo da Allah ka duba potential da irin abubuwa da ka shigo yadda dan uwa ya faɗa irin abubuwa da aka samu saukin shi lalle mai martaba ya ce irin abubuwa da da'awa da ka shigo ya samu saukin abubuwa da dama mu isar maka da wannan irin abubuwa da kake yi da shigowanka gari da irin abubuwa mai martaba ya ce mu ƙara faɗa maka abubuwa da dama wanda ake zuwa same su an samu sauki ka tara abubuwa da yawa Allah ya saka maka da alheri kuma mai martaba ya ce muku godiya baki da kuka tafo daga Kano daga nesa dan duk wanda ya irga yawan mutanen da suka zo daga jahohi a wannan waje wallahi yayi magana ne kawai ya ce da yana fata yadda suka zo wannan waje yana fata Allah ya mai da kowa gidan lafiya yayin da doctor zai koma mai martaba ya ce yana maka fatan alheri yana maka fatan alheri Allah ya mai da kai gidan lafiya Allah ya sa albarka assalamu alaikum
to alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya kamo wannan lokaci a wannan rana na 26 ga watan Ramadan a wannan majalisi na Masjid Al-Ansar Kumu Akko local government dan rufe wannan tafsiri na wannan shekara ta 1447 hijriya wanda ya dace da shekara ta 2026 miladiya ina yi wa Allah godiya da ya bani dama tun daga farkon wannan Ramadan har zuwa yau na sauke wani nauyi da Allah ya ɗora mini na isar da saƙo iya yanda zan iya yi abinda na yi na kuskure a wajen bayani ko subutar baki na faɗi abinda ba haka yake ba ko kuma ƙarancin ilimi ya sa na faɗi wani abinda ba haka yake ba ina fatan Allah ya yafe mini a matakin farko ko kuma Allah kada ya jarabe ku da aiki da abin da na gaya muku akan kuskure ina roƙon Allah tabaraka ta'ala wannan gari namu na Kumu Akko local government Allah ya daɗa kwaranyo musu albarka da alheri a cikinsa iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da dattawanmu da malamanmu da dukkan manyan gari da Allah ya ɗauke su kafin mu muna fatan Allah ya gafarta musu waɗanda muke da su yanzu matasa a wannan gari Allah Ubangiji ya sa musu albarka Allah ya ba su ikon shiri su zo su gaji irin waɗannan kujeru na sauke nauyi da karantar da al'ummarsu wannan masallaci namu da wannan majalisi na Masjid Al-Ansar Allah ya ƙara masa albarka ya ƙara wa sauran masallacai ma duka albarka kuma Allah ya sa ya zama alƙibla ne na haɗa kan musulmi da jagorancin musulmi da taimakawa musulmi da kuma jawo hankalin waɗanda suka yi nesa su zo su karɓi wannan addini hannu da biyu abu na gaba na biyu da nake so na faɗa a takaice a gurguje shine duk wanda ya zo ya magana a nan sai ya magana a kan matasa me yasa saboda ku ne zuciyar garin kuma su ku ne goben garin dukkanmu da kuke ganinmu da muke sama da ku za mu ba ku wuri ku ne za ku zo ku rike garin ku zama mutanen kirki ku zama mutanen ƙwarai abinda ya kamata na faɗa ban ɓoye muku ba lalle wannan gari namu yana fama da matsala ta wato shaye-shaye da sare-sare da kalare da abubuwa dai da yawa, amma a babi na adalci ana samun abin yana raguwa lokaci bayan lokaci. Yaran nan da suke wannan abun ƴaƴanmu ne, ƴaƴan ƴan uwanmu ne, muna kwana da su a gari guda kuma muna tare da su da yawa daga cikin su. Wallahi wannan karatuka da muke yi tare da su muke yi, da yawan su suna roƙon addu'ar mu cewa Allah ya ba su shiriya su gane. Bana na karɓi bakuntar ƙungiyoyi na waɗannan yara da ake cewa ƴan kalare ko kuma ƴan kaza ƴan kaza, har gidana suka zo suka same ni cewa malam muna shaida maka abinda ake yi na wa'azi a fadakar da mu, mun san cewa ƙaunar mu ake ana so mu gyaru. Malam ka gaya wa mutane su ci gaba da yi mana addu'a, Allah ba mu ikon gyarawa. Kuma suka ce sun yi alƙawari in Allah ya so ya yarda wannan mummunan ɗabi'a za su batta. Sun sani a cikin su akwai wanda suka kashe wasu, akwai wanda suka sari wasu, kuma sun sani wasu daga cikin ƴan siyasa suna amfani da su don biyan buƙatar su, su suna biya wa ƴan siyasar buƙatar su, amma kuma ƴan siyasar ba sa iya biya musu nasu buƙatun. Yaran su suka faɗa, sun yi rikodin abin da suka faɗa yana nan a hannunsu. Sannan kuma suka ce don Allah a gaya wa mutane su taimaka musu da addu'a, Allah ba su shirya. A gaya manyan gari kuma a rinka tunawa da su, a sama musu ayyukan yi don su daina waɗannan munanan ayyuka. Ƙungiyoyi da yawa sun zo wannan afar ciki kai har sai da suka nemi in ba su minti 2-3-4 a cikin kwanakin da muke tafsirin nan. Wakilansu za su zo tsaya a nan su gaya muku cewa da a wannan fa da ake yi fa, da fasu ake yi, wannan fadakarwar da ake yi fa suna fa tare da mu. Wallahi da yawan su duk sun zo wannan guri, wannan abu albishir ne, ya kamata mu gode wa Allah kuma muna fata alkhairi. Abu na uku shine wannan majalisin ba naku ne ku kadai ba, yanzu duk ƙauyukan nan da ka sani, duk ƙauyukan nan da suke kusa da mu, Allah kadai ya san dan adam din da yake zuwa da motoci da akori kura da mashina da babura, kai hatta sallar tahajjudi da muke yi anan ba mu kadai muke ƴan garin koma ba, daga ƙauyuka suke tafowa, wanda ƙauyen wallahi ƙauye ne mai nisa, wasu suna komawa suna sahur suke sallar asubai. Wannan ba karaman ni'ima bane, alheri ne. Dan haka ku matasa ku yi kokari kamar yadda aka ja hankalinku, ku nisanci shaye-shaye, ku nisanci daukan makami, ku nisanci fada da junanku, ku yi kokari ku yi kishin garinku, ku raya garinku. Garin nan yana da albarka, akwai alheri. Nan ake magana mun zo mun yi daura, yaran garin nan yara matasa kawai sai da muka dauki yaro kusan mutum 400. Yaran nan a cikin su sama da mutum 60 da wani abu zuwa 70, kullun sai sun karanta alqur'ani izu 30. Duk kwana biyu sai su da suke sauka a gurin nan, a nan din nan, a wannan masallaci da wannan makaranta na Kayalla, sai da suke sauka 12:30. Sauka 12:30 yara kanana. Akwai ƴan izu 20-20 duk kwana uku suke sauka. Akwai ƴan izu 15-15 duk kwana hudu suke sauka. Akwai ƴan izu 10-10 daga karfe 11 ba ma sallaman sai karfe 5. Wallahi tallahi malan sauka suke cece Qur'ani bila adadin. Allah ya yi wannan abu albarka kamar yadda malaman ku suke bayani. Garin yana da alheri, garin yana da albarka, future ɗin garin tana da kyau. Amma idan mun yi haƙuri, mun ba da haɗin kai, mu taimaki ilimi, mu ba da gudunmuwa, alal aƙalli ko da addu'a ce mu rinƙa yi. Daga ƙarshe ina magana akan Najeriya gaba ɗaya da kuma ƴan uwana ƴan arewa a taƙaice. Ƙasarmu ta Najeriya ba mu da wata ƙasa sama da ita. A nan Allah ya ga dama ya ajiye mu. Ɗan Nijar zai yi alfahari da Nijar, ɗan Kamaru haka, ɗan Ghana haka, ɗan Chadi haka, ɗan Amerika, ɗan Ingila, ɗan ko ina ma zai alfahari da ƙasarsa. Ya kamata ɗan Najeriya kai ma ka zama mai kishin ƙasarka, mai alfahari da ƙasarka, ba wai a taimaka da kai wajen kashe ƙasarka ba. Allah ya sani akwai marasa tsoron Allah waɗanda sun yi tudun da ba za a iya kiran sunansu ba, ana haɗa kai da su wajen rugurguza ƙasar nan. ana nema a hana mu bacci a ƙasar mu, ana nema a hana mu kasuwa a ƙasar mu, ana nema a hana mu noma a ƙasar mu, musamman bangaren mu na arewa dukan yayi yawa, barnar tai yawa, wulakancin yayi yawa, takalar hancin yayi yawa, an dake mu ta sama, an dake mu ta ƙasa, an dake mu ta dama da hagu gaba da baya, ko ina dukan mu ake wallahi. Ba sai nayi fassara nayi bayani nace kaza ba. Yanzu idan kun lura da noma, noma ya lalace, ba iya noma in an yi ma ba yi da wata daraja. Me ya faru? Masana da suka fi ni ilimi sun sani yaya za a inganta noma a Najeriya, kun fi ni sani. Amma kowa ya sani noma yanzu ba ci gaba yake yi ba, baya yake yi. Me yasa? Mu ne ɗan arewa, mu ne muke noman. Ya rage gare ku ɗan siyasa, ya rage gare ku manya-manyan sarakuna, ya rage gare ku manya-manyan ƙasar nan. Ku sani fa kifi na ganin ka me jarkoma. Duk lokacin da kuka bari noma ilalace a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, ɗan kudun ma yunwa ce za ta kashe shi. Da mu muke noma abin da ake ciyar da ƙasa. Ban ga dalilin da za mu zo da hannunmu mu rugurguje gonakinmu, mu kashe noman lambu, mu kashe noman rani, mu kashe noman damuna, a talautar da talaka yana ji yana kallo ga gonarsa, bai isa ya je shuka noma ba saboda bai zai iya sayan taki ba. Wannan ba daidai ba ne, kuma ba burgewa ba ne a ce yau mun wayi gari sai dai mu je waje muna siyo masara ko muna siyo shinkafa da za mu ci, muna da gonar da za mu noma. Ka zo ka yi noma, ka je ka girbe abinda ka kashe, ba za ka iya karban sa a kasuwa ba. Wannan haka abin yake gudana. Dan haka wasu da yawa ba sa yin noma ba za su yi ba. In ni ina cikin su, na rantse muku da Allah ina noma na gaske. Amma wallahi da manar bana da za ake gaya min an yi ruwa, nace Allah sa albarka, ni dai in je in shuka ba zan je in shuka ba saboda asara ce. Ban ce kuma kar ayi ba, ba ce kai ina so na gaya maka dukan da aka min ne, ni ma na da ku, kuma kai ma ka da ku, wancan ma za ka, wanda zai je ya je ya Allah sa albarka. Ba kuma ina cewa sun ci nasara ne akan wannan manufa ba, amma wanda suka kulla wannan abun Allah yana kallon ku. Abu na biyu, kiwo shi ma ya lalace ta yanda an shuka mana ƴan ta'adda a cikin dajukanmu, a unguwanninmu, a garurukanmu. An hana mu bacci, an hana mu sakat, ba sai na yi fashin baki ba. A yanzu din nan, a nan gaba da ni ba zan fi minti 15 ba zan yi tafiya, akwai ɗan gudun hijira ya fi mutum 500 a wannan garin na Kumo, saboda an koro su daga wasu garuruka a Bauchi, daga wasu ƙauyuka a kaza, daga wasu ƙauyuka a kaza. Abinda da ba ma jinsa, yau gashi nan mun zo muna jinsa. Da muna ji a Zamfara, muna ji a Maiduguri, muna ji kaza, to gashi yau Bauchi da Gombe su ma an dasa musu, an ɗora musu nasu ana ta fama. Na rantse muku da Allah, a gidajen mayukan garin nan kana zaune za ga a kori-kura a kori-kura, mutane sun taho da mai gida da ƴaƴansa, sun ɗauko da katifa da menene suna neman inda za su zauna. Akwai inda wallahi a firamare suke kwana, akwai inda suke kwana a rumfunan kasuwa. Ina shugabanninmu? Ina ƴan siyasanmu? Ina gwamnoninmu? Ina sanatocinmu? Ina ƴan majalisunmu? Ba ku san ba abin da ke faruwa a ƙasar nan? Haka za mu zo mu zuba ido mu shiru mu kyale? Bala'i ya zo mana, ba za mu iya ɗaukan mataki ba. Mun zo lokacin da magana ma ba za mu iya yi ba, mu buɗe baki mu faɗi damuwarmu ma, ana tsoratar da mu, ana firgitar da mu, ana cewa za a kashe mu, za a mana kaza. Ku kashe mu, in kun kashe mu kun huta, ku kuma ga duniyar nan ku dai ku gaba. Da haka halin da ƙasar nan take ciki, musamman ina maimaitawa a nan ƙasar, a nan arewa, lalacewar ta wuce duk yanda kuke tsammani. Amma muna kira kullum, muna a filin, muna roƙon dun Allah shugabanninmu, ku ji tsoron Allah, ku duba yanayin da muke ciki, ku tsamo mu daga wannan bala'i. Kar ku bari ƙasar nan ta kife, kar ku bari ɓangaren namu ya lalace. In aka zo maganar shaye-shaye, yaranmu su ne a gaba masu ɗaukar tutar shaye-shaye. In aka zo maganar sata, yawan sata, satar mota, satar shanu, satar dabbobi, satar kaza, duk a arewa ne. idan an zo maganar ta'addanci da rashin tsaro da rashin zaman lafiya mu ne kamfani na rashin tsaro da rashin zaman lafiya abinda da abnesa muke jin sa ba mu san shi ba wai me ya faru me ya dalili me ya sababi wallahi alazim idan ba mu tsaya muka yi tunani mai kyau ba za mu samu matsala Allah ya kiyaye mu kuma wallahi za a iya gyarawa muna kuma roƙon Allah duk wanda yake neman gayyato wani bala'i a ƙasar nan Allah ka tare shi da bala'in kafin ya doka mu duk wanda yake neman jefa mu a cikin tashin hankali da masifa Allah fara ta da hankalinsa kafin ya zo ta tana mu hankali sannan ya ubangiji muna roƙo Allah ka rufa mana asiri ka ba mu kariya ka taimake mu kai riko da hannunmu ya ubangiji ba mu da ƙarfi in ba kai ba ba mu da agaji in ba kai ba Allah ka san abin da yake damun mu Allah ka san abin da yake fuskantar mu Allah ka san barazanar da muke fuskanta da rashin tsaro rashin magani a asibiti rashin wadata ga talauci ga fatara ga bala'i ga masifa abubuwa ga sunan ba za su irgu ba na jiya daban na yau daban na gobe daban kullum me mai tuwa suke sai da nan kuwa suke tai duka a cikin ƙasa guda daya wallahi wannan abin yana damun mu ku yi hakuri iya abin da za mu iya yi kenan mun fada mun sauke nauyi kuma mu burin mu aje a gyara aje a gyara in Najeriya ce dadi dukkan mu zamu ji dadi in Najeriya ba ce dadi ba wanda ake masa jiniyar wayyo 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 a hanya din na rantsa da Allah ba za a yi maka wannan ji kai kaka tawo ka tsaya ka jira nan taurara tukunna sai na gama wallahi sai na gama kan ma ka taso ka tsaya ai na zo ina fadan gaskiya zaka tawo an turo ka tsaya wanda ake masa din billahi alazim ba zai iya bacci ba idan kasar ta watse ba wanda zai iya zama sai dai a gudun hijira sai dai a tafi to abinda muke gudu kenan kada mu kai ga wannan mummunan hali kada mu kai ga wannan yanayi mara dadi mu kawai burin mu a zauna lafiya kawai burin mu a yalwata mutane burin mu a yi mana amfani da dukiyar mu da arzikin da Allah ya bamu wannan shine abin da ƴan siyasa ya kamata su yi mana wannan shine abin da ya kamata jagororin mu su yi mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهب هودة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت مقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام على العالمين